This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Najeriya za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodin shi kuke so akan voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Muhammad Dalo ne daga birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa dakarun Najeriya sun kutsa kai cikin dajin Sambisa.
Shi kansu kakakin rundunar sojin Najeriya, wato Major General Chris Olukolade, ya fa tabbatar da wannan batu da ake nakan cewa sojin sun soma shiga.
To, a jamhuriyar Nijar kuma yau aka fara allurar rigakafin cutar sankarau, saboda menene?
An samu wajen mutum 908 da suka kamu da wannan ciwo, kuma mutum tamam.
To, yau kuma za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batun kai hare-hare da wasu 'yan ƙasar Afirka ta Kudu suka kai a kan baƙi 'yanci rani, da kuma kiran da wasu ke yi na cewa a ƙauracewa kayayyakin ƙasar. Za ku yi kiranmu da wannan lambar, wato 2-2-2-2-5-5-6-5-5. Amma kafin nan ga labaran duniya.
To, barkanmu da sake saduwa masu sauraronmu ga cikakkun labaran. ‘Yan tawayen Houthi sun kai hari da suka kwace ikon shalkwatar rundunar soja da ke Taiz a birni na uku mafi girma a Yemen, yayin da ake ci gaba da gwabza fada a tsakaninsu a garin Aden. Bayan da ‘yan tawayen suka kai hari a sansanin daga hannun dakarun da ke marawa shugaba Abdurrabu Mansur Baya da suka kai hari, Saudi Arabia ta faɗi cewa ta kawo ƙarshen hare-hare, ta kuma kwashe wata ɗaya cur tana kai wannan hari domin daƙile dannawar ‘yan Shi'ar Houthi da suke yi. Amma jiya Talata, Saudi din ta ce za ta maida hankali akan neman maslaha a siyasance da ka iya haɗawa da dukkanin ɓangarorin guda biyu, sannan kuma sun ce suna neman ɓangarorin da su zauna a teburin shawara. A wata sanarwa daga Saudi din kuma ta ba da muhimmanci game da cewa komawa teburin shawarar na Majalisar Ɗinkin Duniya shi ne mafita wanda ya kamata a yi a Yemen. Amurka ta yi na'am da wannan shawarwari na gwamnatin Saudi, ta kuma ce ta sauka daga matsayinta na kai wannan hari, sannan kuma za su so a zauna ɗin zaman teburin shawara domin kawo ƙarshen wannan hare-hare. Gwamnatin Amurka ta yi kira ga duk ɓangarorin Yemen da su gaggauta cewa wannan teburin shawara su haushe kamar yadda ake buƙatar sa a siyasance wanda zai kunshi kowa da kowa. Kakakin fadar gwamnatin Amurka John Saki ta ce an maida hankali don ganin cewa lallai wannan hari bai ci gaba duk da yake dai an tsaida shi, amma akwai hatsaniya a nan da can a garin na Yemen.
Prime Minister Italia Matteo Renzi ya ce ya kamata tarayyar Turai ta ɗauki nauyin rage fataucin 'yanci rani daga ƙasashen Afirka, bayan salwantar da wasu mutane 900 da suka mutu a haɗarin da aka yi a teku, wato tekun Mediterania. Mr. Renzi ya yi wannan jawabin ne yau Laraba a lokacin da yake magana da 'yan majalisar Romania, kwana guda kafin ganawar gaggawa da shugabannin ƙasashen Turai za su yi don tattauna matsalar. A yayin zaman 'yan majalisar sun yi zaman tsitna wani ɗan lokaci don juyayin waɗanda suka mutu sanadiyar haɗarin. Ƙungiyar kare haƙoƙin yara da ake kira Right Group to Save the Children ta faɗa yau Laraba cewa an samu labarin akwai matasa guda 60 a cikin jirgin a lokacin da ya jirkice, kuma sun yi gargaɗin in har aka ci gaba da samun haka, to akwai yiwuwar hasarar rayukan yara 'yanci rani 2,500 ta irin wannan hanyar a tekun na Mediterania a cikin shekarun nan. Ƙungiyar ta ƙara da cewa akwai matasa 'yan ƙasa da shekaru 18 su huɗu da suka tsira daga haɗarin na wato ranar Lahadi, yayin da kaftin ɗin jirgin ya yi karo bisa kuskure da jirgin da ya zo wato ya kawo su yake kan hanyar kawo su nahiyar Turai. Masu shari'a a ƙasar Italiya a birnin Sicilia na Catania sun ce kaftin ɗin ɗan ƙasar Tunisia ne ya tuka jirgin da ke wato danƙare da jama'a, inda ya kara da jirgin kwantenar ƙasar Portuguese kafin ya nutse a gaɓar tekun Libya ranar Lahadi.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kasar Faransa sun faɗi cewa sun kame wani mai tsatsauran ra'ayi dauke da manyan makamai kuma yana kyautar zaton yana shirin kai hari ne akan wata coci. Yan sanda sun ce sun kame shi dan shekaru 24 din ne wanda ya karanci kimiyyar kwamfuta a yau Laraba kuma yana tsare a Paris yanzu haka. Bayan da yayi kiran neman taimakon gaggawa bisa ciwon da ya samu a sanadiyar harbin bindiga. Wani jami'in ma'aikatar cikin gidan kasar ya faɗi cewa mutumin dan kasar Algeria ne kuma ya sami makami masu dimbin yawa da kuma rigunan kariya a gidansa tare da wasu takardu da suka nuna cewa yana shirin kai hari a wata coci. Ta yiwu ma da wasu da yawa a boye sun kuma gano cewa matashin na da tsatsauran ra'ayin addinin Islama amma babu wata hujja da ta nuna cewa yana da alaka da wata kungiyar ƴan ta'adda. Jami'ai dai sun faɗi cewa sun yi kira ga cewa a taimaka mishi kamar yadda ya nemi taimako bisa samun harbin bindiga. Faransa dai tuni ta kara jami'an tsaro tun farkon watan Janairun wannan shekarar lokacin da wasu ƴan bindiga masu tsatsauran ra'ayi suka kai hari wasu ofisoshi na mujallar Charlie Hebdo a kasar sannan kuma sun kai hare-hare na harbin bindiga kwanaki uku da suka yi sanadiyar mutuwar mutane guda 20.
Labaran duniya kuka sauraro daga wato ku saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Farko rawtani daga Najeriya na cewa dakarun kasar sun kutsa kai cikin dajin Sambisa wanda wuri ne da ake mai kallon mafakar ƴan kungiyar Boko Haram. Na tuntubi wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ga kuma ƙarin bayanin da ya mun.
To lalle kuwa kamar da rahotanni suka nuna kan cewa tun ajiye ne sojojin kuma dakarun sojin Najeriya suke samu nasarar leka ko kuma shiga wasu wani fanni na dajin na Sambisa da ke da sarkakiya kuma shi kansa kakakin rundunar sojin Najeriya wato Major General Chris Olukolade ya fa tabbatar da wannan batu da ake na kan cewa sojojin sun soma shiga. Ka san shi wannan daji ne ake ganin kan cewa nan ne tamkar mabuyar mayakan na jama'atu Ahlus-Sunna da Da'awatu Jihad da ake walakabi da Boko Haram kuma wasu mana tunanin kan cewa ta yiwu a nan ne su kansu mayakan na Boko Haram ke boye da ko kuma ke kere waɗannan ƴan mata na Chibok fiye da 200 da ma wasu wanda suka kama. To sai dai kawo yanzu muke zance da kai ba wata majiya ta fi sabilillahi da tabbatar da cewa a wannan shiga da aka shin an fafata ne da mayakan na Boko Haram ko kuma a idan kuma an fafata ne mayakan na Boko Haram nawa aka shi wanda amsar da har yanzu dai ba wanda zai iya amsa maka wannan tambayar. Sai dai kuma idan mutum ya duba yadda dajin na Sambisa yake, daji ne da ke da sarkakiya da kuma fadin gaske wanda domin ya iyaka da jihar Adamawa ta yankin Madagali sannan kana da jihar Borno wanda nan ne ma yafi fadin murabba'i wato na shi dajin Sambisa a wannan jiha.
Yawa to Ibrahim duk kika yi magana cewa wannan daji wato babban daji ne kuma yana da sarkakiya. Akwai kamar rahotanni da ke bayyana yawan dakarun Najeriya da suka shiga jikin shi wannan daji?
Ala hika ba wata majiya ko kuma ba su kansu ma da ai shekuta tsaron Najeriya ba ta bayani ko dakarun ta bane wata kila ta yi wannan irin bayanai ne na sirrin da ba su iya bayyanawa ba. Kawai abin da aka tabbata shine kan cewa sun so ma shiga ko kuma sun ma shiga. To ka san kamar yadda ka za dauki lokaci kafin da bisani wata kila shekuta tsaron ta yi bayani na ko irin adadin jami'an sojin da suka samu shiga wannan yankin. Kuma a ɗaya bangare wannan na zuwa ne a lokacin da rahotanni ma ke nuna kan cewa kuma dakarun soji na kasar Chadi da ke iyaka da Najeriya sun ja tunga kan iyakansu da ana ganin kan cewa ta yi watakila idan aka fadataki su mayakan daga wannan daji watakila a garin gudu su a iya fada wasu kasashe da ke makwabtaka da Najeriya.
Wato kusan za a iya cewa wannan shiri da aka yi na shiga dajin kamar hadda haɗin kan wasu kabar dakarun kasashen makwabta kenan?
To a baya dai an samu irin wannan haɗin kai amma ba kan batun dajin Sambisa ba don kawo yanzu su kansu shekuta tsaro ba su gane kan cewa wannan shiga da aka yi nuna da nasaba da shirin haɗin gwiwa da dakarun Najeriya da wasu ƙasashe ke yi ba. Abin da suka ce kawai shi ne cewa dakarun sojin Najeriya su suka shiga.
Wai ka je kidin mutuwa mai ban tsawa don sai soja. Wai ne kidin mutuwa mai ban tsawa don sai soja.
To har yanzu dai muna Najeriya ne amma a fannin siyasa. inda yayin da jami'ar APC ke shirin kafa gwamnati masu fashin baki na cewa kada ma a waiwayi waɗanda suka canza sheka zuwa jami'ar idan an zo raba mukamai kamar yadda zaku ji a wannan hirar da muka yi da Malam Abubakar Sa'idu Sufyanu Al-Sadiq wani mai fashin baki a fannin siyasa
kuma ita jami'ar APC ina ba ta shawara in har tana so ta yi nasara duk wanda yazo yace zai shigo jami'ar APC a yanzu ta tabbatar cewa ba fa jami'ar yake so ba ba kuma kasar yake so ba ya shigo ne don san rasa a karbe shi amma shekaru hudun nan da za a yi babu kwangila babu mukami in ya so nan da shekaru uku masu zuwa lokacin da ake tinkarin zabe mai zuwa sai a zo in an taka rawa aka ga samun ludayinsa ana bashi a shekara ta 2019 a ba shi mukamin ko a ba shi kwangila amma yanzu su waɗanda suka wahala wa jam'iyyar APC da mulki da mukami da kwangila nasu ne domin su ne suna kallon jam'iyyar PDP din suka kiyarda su bita suka shigo suka shiga hamayya suka kashe kudinsu da jini da jaka domin su kai jam'iyyar su ga nasara kamata yayi abin da suka wahala su kiya waɗanda suka wahala
to wani kira kuma zaka yi game da batun haɗin kan ƙasa ga ita jam'iyyar APC da kuma daukan kowa da kowa a matsayin nata
akwai hakoki na 'yan Najeriya wanda duk 'yan Najeriya ya kamata a bashi a jahar da bata zabi APC ba in tana bukatar kwalta aje a mata jahar da bata zabi APC ba tana bukatar asibiti aje a mata jahar da take da gwamna wanda ba dan APC ba akwai hakkinta a bata kamar yadda za a ba wa gwamnan APC a jahar APC amma a ce minista ko kwangila wannan na waɗanda suka wahala ne wajen yin jam'iyya su ne za a mai da hankali a kansu ala bashi wanda ya dawo jam'iyyar APC yanzu inda dama kuɗi ne ya kawo shi to sai ya zauna na shekara 3 zuwa 4 yana taimakawa wajen gina jam'iyya ala bashi an yi zabe ne zuwa sai a san yadda za a yi
manyan siyasa
Tun zaka a jamhuriyar Najeriya an rufe makarantu a yankin Yamai domin yi wa yara ƙanana allurar rigakafin cutar sankarau wacce ta halaka mutane da dama tsakanin watan Maris zuwa yanzu kamar yadda Dr. Umar Maigari na ma'aikatar ilimin ƙasar yi wa Abdulaziz Adili ƙarin bayani.
Ita dai wannan rashin lafiya abin da nake cewa to dokar da ake ta fannin numfashi ta sheda wato abinda mutum yana samun ciwon kai mai tsanani da amai kuma kawai yadda sunan nashi yake wuyan nashi ya kangare ba ya iya waiwayawa da masassara mai tsanani wato abinda ake so da an ga irin wannan abin ciwon kai mai tsanani da wuya yana ciwo a yi kokari da masassara mai tsanani a yi kokari a kai mutumin ko yaran a kai su likita mafi kusa domin a samu a musu magani to yanzu dai wurin da aka matakin da aka ɗauka makarantun nan da aka liƙe nan cikin birnin babban birnin Yamai ne aka liƙe su ba ko ina bane cikin ƙasa saboda ciwon yahi yawa a nan Yamai tunda aka fara shi farkon watan Mayu watan Dimon watan Mars wata na uku na shekara 2015 an samu wajen mutum 908 da suka kamu da wannan ciwo kuma mutum 85 sun rige mu gidan gaskiya to mafi yawa duka anan Yamai aka same su
Dr. Maigari Umaru a gaganin ku rihe makarantun nan ba zai shahi karatun yara ba
to da yake ba wani lokaci ne mai tsawo wato jiya nan zuwa gobe za a fara allurar rigakafi da an yi wannan allura ta rigakafi wato ai dama likewa da aka ce daga yau ne Laraba zuwa Altinin kan wannan lokacin wato da yarda Allah za a samu a ma yara allurar rigakafi
to wannan abu ne da mun ga kun shayin su shekaru zuwa shekaru to ga ganin ku alluran da an ka samu an kai an ci nasara
to ka san shi wanga ciwon yanzu wanda muke da shi lalle dan sankarau ne amma kwayar cuta ba irin wanda muka saba ba ce wata ce can daban da ake cewa double vision transient da wanda ake cewa sushi a ko sai shine gare mu wanda kuna tuni a shekara uku nan baya wato an yi allurar rigakafin shi zuwa ga kowa ma to sai ya zamanto yanzu ba wannan bane wanda aka saba gani a wata sabon kwayar cuta ce ta zo shi yasa wato ya kawo wannan rudani ga jama'a babu wanda in Allah ya za a dokan mataki daga Alhamis gobe za a fara ma yara 'yan shekara 2 zuwa 15 kwasai ciwon ya yi tsananta wajensu za a musu allurar rigakafi saboda kare su.
Kun san akwai wa'ansu wanda ba su ba su birnin Yamai suna can ƙauyukan daji haka makiyaya to su ma ana samu ai musu wannan allurorin koko su ba da su ba.
Duk an doki matakin da ta kamata allurar rigakafi isassu su iso ƙasar ga sana ama kowa allura amma yanzu mutane yare ne za a ama ɗan shekara biyu zuwa shekara goma sha biyar.
To madalla a gaida Dr. Umar Maigari na ma'aikatar ilimin kasar Jamhuriyar Nijar kenan. Yau rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batun kai hare-hare da wasu 'yan ƙasar Afirka ta Kudu suka yi a kan baki 'yan cirani. Da kuma kiran da wasu ke yi na cewa a ƙauracewa kayayyakin ƙasar ta Afirka ta Kudu, za kuma ku iya kiran mu da wannan lambar wato 2-0-2-0-5-5-5. Kar a manta a sa alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 2-0-2-0-5-5-6-5-5 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 2-0-2-0-5-5-6-5-5.
Madalla da farko mun samu kira daga Kaduna arewacin Najeriya. Wane ne akan layi a Kaduna?
To Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna ne ke magana.
Malam Ibrahim barka da shigowa wannan fili, kai ne mai kiran mu na farko. Menene ra'ayinka game da wannan batu?
To gaskiyar magana abin da South Africa suka yi abu ne wanda bai dace ba, kuma a matsayin su na ƙasa wanda take Afirka kuma baƙaƙen fata da su kyautata ba a ce ana kashe yawa baki a sa musu wuta nan bai dace ba. Sannan kuma batun ƙaurace ma kayayyakin su, to ai abin da ya dace kenan, saboda ba hanyar da ƙasashen waje za su nuna ma South Africa ɓacin ransu da baƙin cikin su akan abin da yake faruwa sai ta irin wannan. To saboda haka ba ma 'yan Najeriya ba gabaki ɗaya duniyan ya kamata a ce ta ca a kanta.
Kuma da lamun gode Ibrahim, bari mu je jihar Niger. Wane ne akan layi a Niger? Na jihar Niger da fatan kana jin mu. To naga kamar ba mu samu wato shi na jihar Niger ba. Batun dai da muke tattaunawa shine kai hare-hare da wasu 'yan ƙasar Afirka ta Kudu suka yi akan baki cirani, wato 'yan cirani a ƙasar. Ga kira daga Sokoto, wane ne akan lai a Sokoto?
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Samuel S. Hausawa Illela.
To Alhaji, menene ra'ayinka?
Wato game da maganganun da kuke yi. Halo?
Muna jinka.
Na'am.
Muna jinka. To batun dai da muke tattaunawa ko da watakila mutum ya datsi shirinmu a yanzu nan shine batun kai hare-hare da aka yi a kan baki 'yan wato cirani a ƙasar Afirka ta Kudu. Yanzu ga kira daga Niger, wane ne akan layi a Niger? To wannan ma dai kamar mun rasa layin nashi. Kamar da nake bayani, layin da za a kira shine 2-0-2-0-5-5-6-5-5. Ga kira daga Bauchi, wane ne akan layi a Bauchi?
Aka Abdullahi ne sunana.
To Malam Abdullahi barka da zuwa.
Na gajiya. Wato
yawa, muna jin ka Malam Abdullahi.
South Africa shine sun yi butulci saboda Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka kwata musu ƴancin su, amma kuma ya kasance ba Najeriya kaɗai ba, hadda ƙasashen Afirka duka da baƙaƙen fata suke kai wa wannan hararar. To babban abin shi ne kawai a ƙaurace kayan su ya fi muhimmanci.
To madalla, mun gode Malam Abdullahi, bari mu je Yobe da ke makwabtaka da wato da yake yankin arewa maso gabashin Najeriya. Wane ne akan layi a Yobe? Hello, na Yobe da fatan kana jina, wane ne akan layi? To watakila shi ma mun rasa shi na jahar Yobon.
Hello?
Yawa, to muna jinka.
Hello?
Eh muna jinka, muna eh muna jinka. Na ga zaka saki kira na jahar Yobe domin layin ka bashi da inganci ba ma jin kama wato ba ma jin abin da kake faɗa. Bari mu je jahar Taraba. Wanne ne akan layi a jahar Taraba? Hello, wanne ne akan layi a jahar Taraba? To ina ga da yau muna fuskantar matsalar wato rashin ingancin kyawun layi. Kada dai amanta batun da muke tattaunawa shine kai harahare da ƴan ƙasar Afirka ta Gudu suka yi akan baki ƴanci rani a ƙasar a makon da ya gabata, inda wasu ma hakan yasa suke kira da ƙauracewa kayayyakin ƙasar ta Afirka ta Kudu a nan Najeriya da ma wasu ƙasashe na Afirka da abin ya shafa. Layin da za a kira dai kada amanta shine 202-205-2655. Sannan kada dai amanta za a sa alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Yawa, kamar mun sami kira daga to wataƙila da yau muna fuskantar rashin kyawun layi. Da fatan dai masu saurari za su mana afuwa. Wataƙila nan da kamun a kammala wannan shiri na kiraye-kirayen da kuke yi layin zai inganta. To a Najeriya dai kamar yadda kuka sani dai an gudanar da zanga-zanga da dama a jihar Lagos da ma Abuja, inda wasu suka dinga kira da ƙauracewa kayayyakin da suke fitowa daga ƙasar ta Afirka ta Kudu saboda kai wannan harahare. Yanzu ga kira daga Kano. Wane ne akan layi a Kano?
Atiku ne daga Dawano.
To Mallam Atiku, muna jin ka, menene ra'ayinka? Mallam Atiku, muna jin ka. To shi ma dai layin ya sami tangarda. Kamar yadda nake bayani, yawa to ga wani kira daga Katsina. Wane ne akan layi a Katsina? Wane ne akan layi?
Mallam Rabilu Yardaji.
Yawa to Mallam Rabilu, muna jin ka.
Oh, ina ganin san Afirka ta Kudu sun zama a fitili. Abin da muka yi musu a lokacin yakin da wariya al'umma da suke Afirka ta Kudu, mun taimaka musu, amma da jin tunani na suke wulakanta mana mutane. Kamata ya lallai a Najeriya yi kokari mu kaurace dukkan kayayyakin su.
Amma malam, kana ganin wannan ita ce maslaha, ba kamata ya a ce an zauna a teburin tattaunawa ba?
To ai wata hanya ya ta dace a ba a tattauna, tun da shugabanninsu na ƙabilanci ne suka kawo abin.
To madalla mun gode, ga kira daga Maiduguri jihar Borno kenan. Wane ne akan layi a Maiduguri?
Wajiri ne daga ƙaramar hukumar Magumari na Kaltanmai.
Yawa to menene ra'ayinka?
Gaskiya hare-haren da suke kai mana a sar Afirka bai dace ba. Dan mu mun yi gidauniya a nan Najeriya na taimaka musu suka sami ƴancin kansu. Bai kamata su taka mana da haka ba.
To amma
irin gudu ba a yi mashi ba.
Ba ƴan Najeriya kaɗai suka kai wa hari ba, har da ƙasashe kamar na Zimbabwe da su Malawi. Kana ga menene sa kuma ita Najeriya ke cewa ba za ta ƙauracewa kayayyakinta?
Ya su dalilin da ya sa a yi, suna cin moriyanmu, kuma bai kamata suna kashe mutanen Afirka ba. Idan aka yi musu haka a nan Najeriya, su Mozambik da sauran wurare ma, duk su ma za su ƙaurace dukkan wani hajjansu da yake can wajen.
To madalla mun gode. Batun dai da muke tattaunawa shine na batun Afirka ta Kudu, kamar yadda kuka ji, domin kai harahare da aka yi akan baki ƴanci rani a makon da ya gabata kenan. Lamarin da yasa aka ce a ƙauracewa wasu wato kayayyakin ƙasar ta Afirka ta Kudu a nan Najeriya, wasu suka fito suna zanga-zanga kenan a jihar Lagos da ma Abuja. Lambar dai da ake kira ita ce 202-205-2655. Ana sa alama ƙari da farko wato plus kenan, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wannan batu dai ya ja hankulan mutane da dama a duk faɗin duniya, inda a kafofin yaɗa labarai da ma dandalin sada zumunta na intanet da sauransu aka dinga wato tsokaci akan wannan batu. Yanzu ga kira daga Gombe. Wane ne a Gombe?
Abdulkadir Adamu Bajoga.
Yawo Abdulkadir, muna jinka.
to lalle abun da jan Afirka ta kudu suke yi ba su kyauta ba, domin dama duk garin da ka sani ko kasa wanda ta shiga ba ta shiga ba sai an samu baki wanda suke zuwa.
Na'am. To Malam Abdulkadir muna ga
abun da nake gani ba.
Eh muna jinka, muna ji.
Najeriya ita ce uwa ba ta mama a Afirka gaba daya, ita ta fara irin wannan matsalolin.
To madalla mun gode Malam Abdulkadir, lokaci na daga mana hannu daga kanka, zamu kammala wannan shiri.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. Turkar siyasa na ci gaba da gudana a Burundi gab da tunkarar zaben shugaban kasa a watan Yuni mai zuwa. A ranar 17 ga watan Afrilun nan da muke ciki, ƴan sanda sun buga barkonan tsohuwa tare da fesa ruwa akan ƴan zanga-zangar da suka yi cincirindo a birnin Bujumbura don kalubalantar shugaban kasar Pierre Nkurunziza game da takarar da yake son ya tsaya. Akalla masu zanga-zanga guda 65 aka tsare bisa zargin yi wa gwamnatin kasa tawaye, kuma suna iya fuskantar hukuncin ɗaurin rai da rai. Yarjejeniyar zaman lafiya a Arusha da aka rattabawa hannu a shekarar 2000 ita ce sanadiyar ƙarshen dogon yakin basasar da aka tafka a Afirka ɗin ta tsakiya, aka kuma yarda da wa'adin mulki biyu kacal ga shugaban kasa. Duk da dai Nkurunziza bai ce zai tsaya ko ba zai tsaya a takarar ba, amma ƴan adawa suna tsinkayar akwai zanga-zanga da dama da za ta iya faruwa matuƙar ya bayyana tsayawarsa nan da wa'adin rijistar da aka ware ta ƴan takara ranar 9 ga watan Mayun shekarar nan. Akalla mutane 8,000 ne suka sulale a ƴan makonnin nan, suka shiga makwabta zuwa Rwanda da Congo don tserewa bisa ga abin da suke tsammani zai iya kasancewa na rigima, ciki har da ƴan gumurzun sa kai na jam'iyya mai mulki. Burundi dai ta sha yaki a baya wanda ya halaka dubban mutane, sannan tsayuwar demokuraɗiyya tana da mahimmanci ga makomar ƙasar nan gaba, ƙasar da take kusa da tafki. Amurka ta damu matuƙa da ƙaruwar fargabar siyasa a Burundi, inda suka yi kira ga dukkanin jam'iyyun siyasa da su taka rawar gani wajen ganin an yi zaɓe lafiya kuma ba tare da kalaman ɓatanci ko ƙiyayya ba, don kar mutanen ƙasar su samu fargaba su sake faɗawa a cikin wata matsalar ta yaki. Haka kuma jami'an tsaro da su yi aikinsu yadda ya kamata a lokacin zaɓe don kare fararen hula daga razana ko kuma cin zarafi. Amurka za ta ci gaba da bin diddigin matsayin da ake ciki a Burundi, sannan in ta kama za ta ɗauki matakin hana biza ga duk wanda aka samu yana da hannu a ta da wata fitina ko kuma wani rikici ta shiga ƙasarta. Muna kira ga gwamnati da ta hukunta duk wanda ya haddasa wani rikici wanda ya saba wa doka. Amurka za ta ci gaba da goyon bayan ƴan Burundi don samun ci gaba da walwala ta siyasa. Daga ƙarshe muna kira da jaddada muku cewa muna goyon bayanku, sannan kuma muna son ku yi zaɓe bisa adalci, lumana, sannan kuma ingantacce. Sharhin muryar Amurka kenan mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka.
To har yanzu dai Usman Kabaran bai yi nisa ba, domin gashi nan zai karanto mana labarai amma a taƙaice.
To ƴan ƙungiyar Taliban da ke Afghanistan sun ce za su ƙaddamar da hare-hare a ranar Juma'a, sun kuma ce sun yi kira da dakarun kasashen waje a janye su daga kasashensu. Haka kuma sun rattabawa hannu cewa za su kai wannan hari a sanarwar da suka fidda da sunan azama ko kuma a ce kuduri. Za su kai harin ne akan ƴan kasashen ƙetare, sansanoni, ma'aikatan leƙen asiri da kuma ofisoshin diplomasiya, a cewar ƴan bindigan a wata sanarwa da suka tura wa muryar Amurka ta hanyar email. Kungiyar ta Taliban ta ce za su auna ofishin leƙen asirin Afghanistan da kuma ma'aikatar cikin gida kasar. Ta kara da cewa duk da dakarun kasashen ƙetare da suke tattare da su, to hakika suna da sauran ikon wasu wurare na cikin kasar ta Afghanistan.
To masu haro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu ne, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Da fatan za a yi mana afuwa saboda rashin kyawun layi da muka fuskanta a shirinmu na da kuke kira, wato kenan. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, ta hada kuma wato ta bada umarni da injiniyan mu na yau Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.